لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا بيرغ وتا جماد الآخرة شكرة دبو إيدة إليه إيدة أربعين دبير هجرة من زنسيرة النب محمد sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 18 ga watan 12 shekara ta 2023 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na al-kaba'ir wallafar babban malami Shamsuddin Adh-Dhahabi alaihi rahmatullah dan uwa idan ba amanta ba wancan sati da ya gabata mun gama karatu a cikin kabira ta 18 yau kuma insha Allah ta'ala zama fara karatu ne a cikin al-kabiratu at-tasi'ata ashara kabira ta 19 kabira ta 19 malan zai tattauna ne game da shurbul khamri ma'ana shan giya ita ce kabira ta 19 al-khamru ɗan uwa kamar yadda muka sani an fi saninta da giya to amma a yare na shari'a ƴan uwa idan aka ce al-khamru malamai suka ce kullu ma askara fa huwa khamrun kullu ma askara fa huwa khamrun duk abinda zai sa maye duk abinda zai sa mutum maye sunansa giya shi sa kamar yadda Athar ya tabbata daga Sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda yace al-khamru ma khamara al-aql al-khamru ma khamara al-aql giya shine duk wani abin da ke iya lullube hankali duk abin da ke dabaibaye hankali ya kasance ma'abucin wannan hankalin baya iya sarrafa hankalinsa ta inda ya kamata to wannan abin da ya sha ko ya ci ko ya shanshana ko ya zuka ya ja masa wannan abin sunan sa giya saboda ka giya ƴan uwa kamar yadda na sha faɗa cewa hukunci ce da inda ka ce al-khamru to hukunci ne abin da nake nufi da hukunci shine babu wani abu guda daya da zaka kalle shi ka ce wani kaza shine abu kaza shine giya a'a idan aka ce maka menene al-khamru amsa da zaka bayar gamsasshiya shine duk abinda mutum zai sha ya sa shi maye ya juyar masa da hankali wanda sunan shi giya ko menene kuwa shi sa malami suka ce al-iskar shi maye huwa taghtiyatul aqli ala wajhi al-ladhati shine lullubewar hankali ala wajhi al-ladhati amma a bisa fuska ta jin dadi mutum yana sane zai yi amfani da abin da zai fitar masa da hankali zai raba shi da hankalinsa hankalinsa yayi wani wajen shi ma yayi wani wajen duk tasrifin da yake a lokacin tasrifi ne na mara hankali yayi ne a karan kansa yana sane dan ya ji dadin amfani da wannan abu wannan sunansa al-iskar shine mai maye kenan abinda sa malami suke kawo wannan tarifin ƴan uwa shine saboda akwai abinda za a yi wa mutum hankalin sa ya fita daga jikinsa amma kuma ba an masa bane shi a karan kansa akwai irinsa yanzu misali ko irin akwai allura da aka yi wa mutum a asibiti galibi in za a yi masa operation ko wani abu allura ce da wani lokaci mutum yakan fita daga hayyacin shi gaba daya bai san inda yake ba akwai allurar da na sani idan aka yi wa mutum za ku ga idan ya tashi surutu kawai za ku ga yana ta yi kaga wannan irin surutun da mutum yake a wannan yanayin surutu ne da idan da a ce a cikin hankalinsa yake ba zai ba wannan ba za ka ce masa ya sha giya ba, ba za ka ce masa ya maye ba, tunda me ba wai ya an masa bane dan shi ya ji dadin yin ta, a'a an masa ne dan wata maslaha da zai taimaka ya masa wani aiki daga cikin abin da zai inganta lafiyarsa. Saboda haka ƴan uwa, babban abin da ake nufi da giya shine dukkan abin da ke lullube hankalin mutum ya fitar da shi daga hayyacinsa. قال الله تعالى ما لن يتي الله سبحانه وتعالى يفعل أشكي للتافن سمي تركي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى يتي يقول أنه كي إيماني إنما الخمر كأي جيا ko kuma kadai duk abin da ke sanya mutum maye ya fitar da shi daga hankalinsa, wal maisiru da chacha duk abin da yake shiga karkashin ma'anar chacha na da ko na yanzu na zamani ko kuma wanda ba na zamani ba, in dai chacha ne sunan shi chacha sai ma ya shiga ciki. Dan chacha ɗan uwa duk abin da wani zai bayar, wani ma ya bada wani abu ta yadda wanda ya samu riba za a dauki abin da ya bayar da abin da wani ya bayar da a hada masa sunan wani abin chacha, sunan wani abin chacha. Duk abin da mutum biyu ko fiye da biyu suka hadu kowa ya sa wani abu na kudi ta yadda karshe za a dauki duk abin da aka tattara a ba wanda ya nasara, wani abin sunan shi chacha. Na ɗaya daga cikin manya-manyan laifukan da Allah subhanahu wataala baya so, kamar yadda zamu zo mu ji. والميسيرو دا تاتا والانسابو دا غمكا. الانسابو سوني ايران دوات ان دا سكي موسي ينكا اكوي دوات او دا سكي تمپا نيمان ساعة دا سو سكي تمپا نيمان ربونا هاي هوا كو نيمان ارزكي دا سو سنة زوا غران دوات ان سنة موسي ينكا دا مات اي نيمان كسنتي زوا غران ان دوات او ana sun rike su a matsayin wasu ababen bauta da suke iya ba su sa'a idan za su yi wani abu a rayuwarsu. Saboda haka Allah madaukakin sarki ce da irin waɗannan gumaka da na duwatsu da suke rika ko kuma duk wani dutse da suke bautatawa, wal azlamu da kuma neman sa'a da kibiyoyi. Al azlamu su ne kibiyoyi, kamar yadda Allah madaukakin sarki ce an tastaqsimu bil azlam, neman sa'a ko neman rabo da kibiya. Ta yadda idan mutum zai wani abu, akwai waɗanda su aikinsu ne sana'ar su ce da shi suke ci suke sha, shi ne sai ka zo wajensu kibiyoyi ne a cikin kubansu guda uku, ɗaya an rubuta nasara, ɗaya an rubuta asara, ɗaya kuma an rubuta babu komai. Idan ka zo sai a kaɗa maka kibiyoyin nan a cikin kubansu, a kaɗa masu, a kaɗa masu, sai a ce ka zaɓa. Idan ka zaɓo kibiyar da a jikinta aka rubuta nasara, to sai a ce duk abin da za a yi ka je kai akwai nasara a cikinsa, akwai sa'a. Idan neman aure ne, za a ce ka je kai kokari ka aure ta. Idan kasuwanci ne, kai. Idan tafiya ce, kai. Duk wani abin da mutum zai yi, wato da abin yadda suka dauke shi shine babu wani abu da mutum yake a rayuwarsa sai ya ji an masa irin wannan abu, kuma biya zai yi masa. Kaga su waɗannan masu wannan sana'ai sun samu aiki, saboda haka suna cin duke mutane bil batil. Idan kuma mutum ya ɗauko abin da aka rubuta hasara, to duk abin da ba zai ba ya fasa, ba nasara a ciki. Idan kuma ya ɗauko ba komai, sifir, to sai kuma a sake, sai a sake kaɗawa sai ya ƙara ɗaukowa. To haka suke. Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan abubuwan guda huɗu duka rijisun min amali shaitan, ƙazanta ne daga cikin aikin shaitan. Ar-rijis, wasu malamai sun fassara shi da al-ithmu, laifi, wasu sun fassara shi da sharru, ma'ana sharri ne, wasu sun fassara shi da sakhatun, yana jawo fushin Allah. Duka wannan Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yarda, da Abdullahi dan Mas'ud, imamu Mujahid, da wasu daga cikin malaman tafsiri sun fassara kalma ar-rijis da ɗaya daga cikin abubuwan nan da na ambata. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce duk waɗannan abubuwan guda hudu rijisun, ƙazanta ne, laifi ne, zai jawo mutum fushin Allah, sharri ne, min amali shaitani, daga cikin aikin shaitan. Ma'ana shaitan yakan kai mutane su wancan aikin domin shi yana faranta masa rai. Saban Allah ne, kaucewa ne daga tafarkin manzanni sai Allah subhanahu wataala ya ce fajtanibuhu ku nisance shi ku guje shi shi me kenan abubuwan da aka lissafa mana a cikin ayar guda nawa ne guda hudu amma Allah madaukakin sarki anan sai ya ce fajtanibuhu ku nisance sai aka zo da damirin abu ɗaya kawai ba a ce fajtanibuha ba ku nisance su duka sai aka ce fajtanibuhu ku nisance shi shi kadai ne sai malamai suka ce ad-damiru huna yarji'u ila ar-rijisi damiri anan yana kuma kan ar-rijisu da Allah madaukakin sarki ka abu wannan guda hudu sai ya ce dukkanin su rijisu min amali shaytan to shi wannan rijis din fajtanibuhu ku nisance shi an fahimta kun ga ashe dukkanin sun koma cikin me cikin rijis da giya da caca da gumaka da neman sa'a da kibiyoyi dukkanin su kazanta ne laifi ne to wannan laifin wannan kazantar sune sai Allah madaukakin sarki yace fajtanibuhu ku nisance shi la'allakum tuflihuna fatan kwa kasance daga cikin masu rabu sai Allah madaukakin sarki yace innama adatu hasr kadai yuridu shaytanu shaydan yana nufi ne ayyuqi bainakumul adawata da ya afkar da gaba wal baghdha'a da qiyayya fil khamri a cikin sha'anin giya wal maisiri da kuma sha'anin chata wayasuddakum an dhikrillah ya kuma toshe ku ya hana ku ambatan Allah madaukakin sarki wa anis salati ya kuma hana ku yin sallah sai Allah madaukakin sarki ya ce fa hal antum muntahuna shin ba kwa hanu ba ba kwa daina waɗannan abubuwan ba to wannan ayar tana cikin suratul maida aya ta 90 zuwa aya ta 91 tana ɗaya daga cikin ayoyi da Allah subhanahu wataala yayi bayani game da haramcin kayan maye a cikin ta babban sahabi Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda yake cewa hurrimatil khamru falaqu marratin yace an haramta giya har sau uku karo bayan karo karo bayan karo har sau uku farko Allah madaukakin sarki ya fara bayani game da yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayar ka game da giya da kuma caca sai Allah ce qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas amma wa ithmuhuma me akbaru min naf'ihima Allah subhanahu wataala yace da annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah suna tambayar ka game da giya da caca wai menene hukuncin su abinda yasa suke tambaya saboda da giya da caca sun zamto kamar al'ada ce ta balarabi baka rasa shi da giya baka rasa shi da caca balarabe giyar da zai sha da safa daban wacce zai sha da hantsi daban wacce zai sha da rana daban wacce za a sha da yamma daban wacce za a sha da daddare daban tukunyar giya kullun akan wuta take ba a sauke ta ta zama masa jiki to kaga mutumin da yake da irin wannan dabi'a ta shan abu haka kaga lokaci guda ka zo ka ce za ka hana shi abu ne mai wahala ina fata an fahimta shi sa ɗan uwa akwai mutanen da saboda kada su daina shan giya suka ki karɓa addinin musulunci suka je suka mutu a kafirci saboda kada ya daina shan kayan maye shi ya yadda ya je ya mutu a kafirci akan ya karɓa addinin musulunci ya daina shan giya daga cikin su akwai mahaifin Anas dan Malik Anas dan Malik sahabi dai shi Malik din lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi je garin Madina saboda haka sai ya bar garin maye tafiyarsa yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo zai hana shi ko kuma zai hana su shan giya saboda haka yace shi ba zai iya ba zai jure ba zama ba giya yace shi wannan ba zai jure ba kaga da matsala haka ya tafi can ya je ya halaka a wani wajen ya mutu bai karba addinin musulunci ba yana shan giya ya mutu a haka to shi sa lokacin da suke tambaya akan giya Allah madaukakin sarki kai tsaye bai turo hukuncin bai danno shi ba cewa kada wanda ya kara shan giya Allah bai musu haka ba sai Allah ya rinka abin daki bayan daki martaba bayan martaba sai Allah madaukakin sarki ya ce suna tambaye ka game da giya da caca ul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin nas kaga ya musu ya rasulullah kace a cikin giya da cikin caca akwai laifi kabirun mai girma sai aka ce kuma manafi'ul linnas akwai amfani kuma ga mutane amma ku kalli yadda Allah madaukakin sarki ya kawo maganar kai kanka ka san akwai inda maganar Allah subhanahu wataala ta karkata ul fihi ma me ismun kabirun amma manafi an ce kabirun ba a fada ba to kai daga nan zaka gane ina maganar Allah subhanahu wataala ta karkata shine laifin yafi to sai Allah madaukakin sarki ma ya sarraha a gaba sai ya ce wa ismuhu ma me akbaru min naf'i ma ai bar ma laifin cikin nata ya fa amfanin nata yawa me amfanin giya shine suna sayarwa su samu me su samu kudi ba haka bane shine kawai amfanin giya amma me amfanin ta ba ta da wani amfani suna dan sayarwa su samu kudi to lokacin da wannan ayata sauka sai suke cewa da'ana nan tafi ubihi tunda dai ba a hana mu ba ku bari mu ci gaba da amfanuwa da ita to laka sai aka ci gaba da shan giya ana sha a lokacin ba ana ta addinin musulunci ba ana addinin musulunci sosai wata rana an zo sallan magriba kamar yadda ibnu kasirin ya kawo a cikin tafsirin sa an zo sallan magriba to limamin da zai ja sallan magriba kuma ya sha ya bugu daga cikin sahabbai eh ba a lokacin kada kuma ta ba haramta ba Allah bai haramta ba saboda abinda suke a lokacin ba sabo bane saboda ka ya sha ya bugu da ya shiga ya sallah kawai sai ya karanta qul ya ayyuhal kafirun kawai sai ya takuda karatu yace a abudu ma ta abuduna wa antum abiduna ma abudu ku za ku bauta abinda nake bauta ni ma zan bauta abinda kuke bautawa kaga wannan idan da hankalin sa ai akwai matsala ko mutun yace zai bauta gunki to da wannan abin ya faru wannan kabiyar ta faru sahabi Abu Hurairah ce sai Allah madaukakin sarki saukar da aya ta biyu ita ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun sai Allah madaukakin sarki ya sa doka ta biyu sai ce ya ku wadanda kuka yi imani la taqrabu as-salata kada ku rinka kusantar sallah ba ma kada ku yi sallah ba kada ku kusanci sallah wa antum sukara al-hali kuna maye hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke fadi a lokacin da za ku yi sallah to anan sai aka rage wa giya karfi da zafi a cikin su sai kasance mutun yakan sha giya ne kadai da daddare bayan sallar isha'i da safe kafin sallar azhar saboda da daddare kafin sallar isha'i a bayan sallar isha'i kafin asuba ta yi me ta sake shi hakanan da safe kafin sallar azhar shi ma ta yi me ta sake shi kun ga an rage mata zafi to haka dai da yawa ba su daina ba sun ci gaba inda zaka ga inda zaka sayar da giya ta kama su kenan har sai da aya ta karshe ta sauka a lokacin sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda shi kullun abin da yake fada shine Allahumma anzil alaina fil khamri bayanan shafiya ko kuma Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya ubangiji ka saukan mana ko ka bayyana mana wani bayani game da giya bayani mai warkarwa wanda zai warkar da mu shi sai dan Umar har yanzu hankalinsa bai gama kwantawa ba to sai wannan aya ta karshe ta sauka ita ce wannan ayar da muka karanta yanzu sai Allah madaukakin sarki ya kira na gaba daya yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku dan da kuke imani innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan giya caca bautar gumaka da neman sa'a da me da kibiyu Allah madaukakin sarki ce kazanta ne sabo ne daga cikin aikin shaitan fajita ne buhu ku nisance shi la'allakum tuflihuna ko ka rabota sai Allah kawo ta'alili sai kawo illar da ya haramta sai ce innama yuridu shaitan ai shaitan yana nufi ne yana so ayyuki bainakum al'adawata ya afkar da ya farar da gaba da kiyayya a tsakaninku fil khamri wal maisir a cikin giya da chata duk inda ake shan giya ɗan uwa zaka samu akwai fada akwai rashin jituwa a wajen duk inda ake chata akwai fada akwai rashin jituwa a wajen wannan kaje ka gani duk inda ake akwai su saboda dama duk mutumin da hankalinsa ya gushe daga jikinsa idan aka yi tsammanin zaman lafiya da shi ina fata an fahimta hankali yake control din mutum nuna masa abin da ya dace da abin da bai dace ba shi yanzu babu to na ake tsammanin hankali a wajen wannan ko zaman lafiya babu dole ai fada
haka nan chata dukiya ta shiga ran mutum kwarai da gaske. Mutum yaji ya samu kudin sa ya sha wahala, wani yana zaune kawai ya chata ya lalakati ko ya kaza ya dauke wannan kudin. So da ka dole ka rinka samu akwai mai akwai rigima duk inda ake gidan chata ko kuma gidan giya, ka je ka gani ba wanyewa lafiya, ba wanyewa lafiya. Ko da an yi tsari irin chatar da ake yanzu, dan galibi irin chatar da ake yanzu za ku ga chatar ce wata ma kana gida da waya ka zaka daddin naka yi, kaga wannan idan aka cinye suwa zaka je ka kama. To amma dai zaka ga babu zaman lafiya tsakaninka da kanka da kanka, kunci ma kawai da takura na zuciyarka ya ishe ka, ba haka bane? Kunci da takura kadai ya ishe ka. Saboda yanzu kun san ƴan uwa, wallahi wata musiba da take nema ta cinye mu gaba ɗaya shine musibar chata da yawa daga cikin matasan mu, wallahi illa man rahimar rabbuka, sai wanda Allah ya kare. Wata chata da ake ce mata wai Bet Naija, matasa ai duk kun san ta ko Bet Naija, ya kuka yi shiru chata ce da wannan club ɗinka na bal da ake yi kullun, in za a yi bal tsakanin wannan club ɗin da wannan club ɗin, to akwai chata da za a sa, akwai chata da za a sa. Za a yi bal tsakanin Arsenal da Manchester United, to za a ci zaka yi predicting su wane ne a ciki za su ci wasu, sai ka faɗi abinda kake gani za a tashi 1-1, za a tashi 2-0, sannan wannan su za su ci wannan, sai ka sa naira 200, sai a sa kuɗi da yawa. Idan abin ya juyo ka ci wannan 200 sai ta zama maka naira 50,000. Matasa suna ta yi, saboda yanzu abu ne a waya kawai, in ka ɗau wayarka zaka sa kuɗin ka shiga ka yi, har agent ne da su ƴan uwa. Abin takeici zaka ga har shaguna suke kama fa su buɗe, shago za su kama ka je ka ga an sa Bet Naija, yaran mu suna shiga suna chata kamar fa aje a buɗe gidan karo ne, yaran mu suna shiga fa, wallahi ba bambanci ƴan uwa, ba wani bambanci. A buɗe gidan karo a unguwa ƴaƴanmu su zo suna shiga, muna ji muna gani daidai yake da buɗe irin waɗancan shaguna na Bet Naija a cikin unguwoyinmu, yaran mu suna zo suna shiga. To abin ya wuce da yadda kake tsammani, cikin birnin Kano da kewaye wani yake ban labari ya ce wallahi wani ƙauye ya shiga cikin ƙauyen ƙayau, wallahi sai hango wata bukka an sa Bet Naija ana yi a wajen, saboda kuɗi ake samu. Wani yake min a majalisar su kwanakin baya, wani ya ji ya sa naira 500 ci 50,000, yanzu duk wanda yake zan sai da siya masa lemon kwalba ya sha, ka ci kuɗin chata, wallahi mutum ya ci kuɗin chata, ya sa 500 ya samu 50,000. Yanzu wanda irin wa'azi za ka yi masa ya gane cewa wannan abin haramun ne, da Allah da wanda yare wacce irin aya za ka jawo masa zuciyarsa ta karɓa ta gamsu, ya sa 500 ci 50,000, ka ce masa wannan haramun ne. Amma ƴan uwa wallahi haramun ne kuma akwai matsala gaskiya, sai mun rinka lura da takun yaranmu suna yi sosai yadda ba ku tsammani. Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu, jan hankali domin mu faɗa kadan wasu ma ba su san ana yi ba. Allah subhanahu wataala ya ce shedan yana so ya haifar da gaba da kiyayya a cikin giya da chata. Na farko kenan ko, wa yasuddakum an zikrillahi, yana kuma so ya kautar da ku, ya hana ku ambatan Allah a cikin giya da chata. Wa anis salati, yana so kuma ya hana ku yin sallah a cikin giya da chata. Duk waɗannan kaga me bai hana sallah da Allah, me bai hana ambatan Allah, me bai hana bin Allah a cikin su, giya ko chata, babu wanda baya yi. Dan mutumin da ba shi da hankali ya sha kayan mai hankalin sa ya goce, na kai bayanin sallah, babu. Mutumin da ya zauna yake chata, wallahi wani lokaci in suka zauna suna chata nan tun safe, wallahi in aka zauna tun karfe 10 sai aka yi magarba ana yi ana tai, so aka babu tun ambatan Allah, babu tun sallah. To Allah madaukakin sarki tun farko ya ankara da mu abinda shedan yake nufi yayi mana game da giya da chata. Sai Allah subhanahu wataala ya ce fa hal antum muntahuna, yanzu ba za ku daina ba? Sahaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake masu biyayya ne kunnan su na ji ne wannan ayat tana sauka, sai suka ce intahaina ya rab ya ubangiji mun dena hadisi ingantacce ya tabbata Anas dan Malik yace lokacin da wannan ayat ta sauka yace muna gida Abu Talha mijin babarsa yace ni ne saqil qaum me shayar da mutane giya ni nake dakowa in zuba wannan kawai sai me yake yace an saukarwa da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aya an haramta shan giya kowa wacce take bakin sa bai karatar da ita bai sauke ta wata ko take kan tukunya aka je aka zubar da ita aka kwarar da ita haka duk wata tukunya da aka dora ta giya aka je aka zubar da ita an fasa shan yanzu saboda sun fahimci me sun fahimci hakikanin abin da yasa suke addinin musulunci shine bayar Allah da manzansa ku duba duk irin fasaban da suka mata yan uwa amma lokacin da aka ce an haramta babu wanda ya kara sha duk suka zubar da ita wato yan uwa abin da zai ba ku mamaki nagartar sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hatta a cikin sahabbai akwai wanda shi a jahiliyyar ma tun ma kamun zo musulunci baya shan giya kamar sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda haka da Aisha take ba mu labari tace sayyidina Abubakar Siddiq tun kafin zo musulunci baya shan giya abin da yasa ku wata rana yana tafiya sai ya ga wani ya sha giya ya fadi ga bayan gida sai sa hannunsa ya dauko bayan gidan da hannunsa ya kai bakin sa zai ji sai ya kai bakin sa sai ya ji doyi sai ya ji wari sai ya kautar sai ya kara dawo da shi zai ci sai ya ji doyi abinda sai Abu Bakar Siddiq ya gani kenan tace yanzu giya yace yanzu giya ce ta sashi wannan mugun aikin yace to wallahi babu ni ba giya har abada al-khamru haramun alayya a lokacin ba aya ba bi sai haramta wa kansa ya daina sha ba ma a cikin wanda suke musulmai ba hatta a cikin larabawa na gargaru akwai wanda ba sa shan giya tun jahiliya akwai Abdullahi bin Jud'an wani mutum ne mai yawan kyauta mutum ne da ba a sauke tukunya a gidansa saboda ciyar da mutane akwai kyauta shine na Aisha wata rana ta tambaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya Rasulullah Abdullahi bin Jud'an ga irin nagartarsa ga abin da yake zai shiga aljanna kuwa tunda ya mutu bai shiga bai karba addinin musulunci ba sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mata bal ko la لانه لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي ربي اغفر خطيئتي يوم الدين انا بيت بزي شيغا الجنه با saboda bai taba fada ba a wani ne daga cikin yinin da ya rayu cewa Allah ka gafarta min zunubi na ranar sakamako shine kalmar shahada bai taba yi ba to wata rana a lokacin jahiliya sun shagiya da shi da wani abokin sa Umayya ibn Abi Salt sun shagiya sun bugu saboda sai sa hannu ya daki Umayya a ido sai da idan sai kusa fashewa ya kumbure sun tum lokacin da giyar ta sake su da yamma sun haɗu da shi Umayya sai ga Umayya idan sai ya tashi sai me yasa me ka haka bai san shi ya aikin ba sai ce tambaya ta kake ka manta abinda kai mun dazu sai ce zini ne maka wannan yanzu giya ta kai nayi maka wannan abin duk yadda muke da kai sai ya dauki dukiya mai yawa mai tarin yawa dinare masa yawa sai ya bashi sai ce kuma daga yau wallahi bazan ƙara shan giya ba bai ƙara shan ta ba kuma har lokacin kun ga ba ƴan uwa wannan ba fa Allah ne haramta musu ba kawai sun ga bata dace da fitra ba kawai a matsayinka na mutum bai dace a ce kana abin da dabba ce take yin sa ba bai kamata ba to haka akwai waɗanda da yawa duk za ku ga sun haramta wa kansu giya saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya hankalinsu ya dawo jikin sun ga abin da suke ba daidai ba lokacin da wannan ayar ta sauka Allah ya ce fa hal antum muntahuna suka daina sha to shine sai sahabbai suke annabi tambaya suka ce ya rasulullah daga cikin mu akwai wanda sun yi jihadi sun yi sallah sun yi aikin alkhairi da yawa sai dai kuma a lokacin da suka mutu suna shan giya ba a haramta ba ya waɗannan kuma makoma shine sai ayata sauka cikin suratul maida dai Allah subhanahu wataala yace laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fima ta'imu idha mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsan Allah madaukakin sarki yace to su ma Allah madaukakin sarki ya gafarta musu babu wani laifi akan su ayata sauka akan haka Allah madaukakin sarki ya gafarta mana gaba daya فقد نهى عز وجل في هذه الآية malai ce hakika Allah subhanahu wataala yayi hani a cikin wannan aya anil khamri game da shan kayan maye duk abin da yake zai sa mutum maye Allah ya hana shi Allah ya hana shan sa ko ta'ammali da shi a cikin wannan ayar wa hazzara minha ya kuma yi gargadi game da shi wa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace ijtanibul khamra kuni sanci giya fa innaha ummul khaba'ifi saboda giya ita ce uwar laifuffuka wannan hadisi ibn hibban ya fitar da shi da imam al-baihaqi a cikin littafin sa shu'abul iman haka nan al-imam an-nasa'i ya fitar da shi amma mawqufan ala uthman ibn affan radiyallahu anhu riwayar imam an-nasa'i mawqufiya ce magana ta tsaya ne akan sayyidina usman Allah ya kara masa yarda ita riwayar sayyidina usman kuma tana da tsayi sayyidina usman yace ku nisanci giya saboda giya ita ce uwar laifi sai kawo ta kissa yace an yi wani mutum mai ibada mai bin Allah madaukakin sarki sau da kafa sai dai ana nan akwai wata mata mutuniyar kawai ta kella ido ta ganshi kuma ita ba wanda take so yayi lalata da ita sai wancan mutumi wata rana sai ta turo wata jariyarta wata baiwarta ta ce ta je ta kira shi ta ce da Allah suna bukata ya zo ya musu wata shaida to shi sai ya tafi da zuciya daya da niyyar zai yi shaida suna shiga gidan duk kofar da suka wuce ita wannan jariya din sai ta ja kofar sai ta rufe har suka isa wajen ita wannan matar da ta aika a kirawo shi yana zuwa sai ya same ta gata ta ci kwalliya ga dan jariri a kusa da ita ga kuma kokon giya sai ta ce to yau dai sai ka zabi guda daya ko dai ka afka min ko ka sha giya ko ka kashe dan jariri ba za ka fita ba kun ji tarkon mata ce ba za ka fita ba dole sai kai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku to shi kuma ustazi da ya duba sai ya ga wani ne dan fi sauki sauki kashe dan jariri ba zai iya ba zina da wahala sai ya ce a miƙo mai kokon giya saboda haka sai ta miƙo masa kokon giya sai ya ɗaga ya sha da ya sha ya sha ta dan fara dukan sai ya ce ƙaramin bai gushe ba tana yana ƙaramin har sai da ya afka mata kuma ya kashe dan jaririn gaba daya kun ga ta cika sunanta kenan ko uwar laifi kenan shi sa abin da yasa ƴan uwa ko da yaushe ake jan hankali game da shaye-shaye shi shaye-shaye idan mutum ya yi shi duk wani laifi da ka sani a duniya wallahi zai aikata shi babu wani laifi da dan shaye-shaye ba zai iya aikata shi ba saboda babban abin da yake kayyade mutum yake control dinsa shine hankali yake gane kaza daidai ne kaza ba daidai bane to a lokacin da mutum ya shaye-shaye hankalin ya rabu da shi ta yaya za a iya gane kaza mai kyau ne kuma mara kyau ne shi yasa idan mutum ya shaye-shaye zai yi sata zai yi fashi da makami zai yi zina zai yi duk wani abin da ka sani mara kyau zai yi in ya shaye-shaye shi yasa shaye-shaye dan uwa babu alkhairi a cikinsa Allah madaukakin sarki mana tsari da shi ɗaya daga cikin laifin da idan mutum ya fara shi za ka ga rayuwarsa a wulakance take karewa Allah ya kiyaye in dai mutum ya fara shaye-shaye yadda wuma a cikinsa ka kalle yadda rayuwarsa take karewa shi ba zai amfanar da kansa ba ballantana ya amfanar da waninsa Allah madaukakin sarki ya shirye da mu faman lam yajtani baha wanda duk bai nisanci giya ba ko bai nisanci kayan maye ba faqad asalla Allah wa rasuluhu hakika ya saba wa Allah ya kuma saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wastahaqqa al'azaba ya kuma cancanci azabar Allah subhanahu wataala bi ma'siyati Allah wa rasulihi sakamakon saba wa Allah da yayi da manzon sa qala Allah ta'ala malaiti Allah madaukakin sarki yana cewa wa may ya'si Allah wa rasuluhu wanda duk ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa yata'adda hududahu ya ketare iyakokin da Allah madaukakin sarki ya shata yace kar a ketare su Allah subhanahu wataala ta yudkhilhu naran Allah zai sanya shi a cikin wuta khalidan fiha yana mai dawwama a cikin wutar wala huwa azabun muhin yana kuma da azaba ta wulakanci وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حديث يا تبت لك عبد الله بن عباس الله يقرا مسيردا yace lamma nazala tahrimul khamri, yayin da haramcin giya ya sauka, ayar da take bayani game da haramcin giya ta sauka, masha sahabatu ba'dhum ila ba'dhin wa qalu, sahabbai sashin su sai rinka tafiya gidan sashi, wanda ya samu sakon sai rinka tafiya guraren da basu samu sakon ba dan su isan masa da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa qalu, suna gaya musu cewa hurrimatil khamru, an fa haramta giya, an fa haramta giya, waju ila ta'adala li shirki, an kuma sanya ta daidai da shirka, an sanya ta daidai da shirka, an kawo ta guri daya da me da botar gumaka, innamal khamru wal maisir wal me wal ansabu, saboda ka duk wanda ya ji sakon sai ya sauri ya tafi wajen wanda basu ji sakon ba, dan kada su ci gaba da sha, dan shan sa a lokacin kuma sako ne, suna gaya musu cewa an fa haramta giya, Allah madaukakin sarki ya daidaita giya da chata a waje, giya da bautar gumaka ko shirka a waje guda. Wannan hadisi akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak, Imam al-Hakim ya fitar da shi a Mustadrak nasa, haka nan yace hadisi ne ingantacce kuma Imam al-Zahabi ya wafaka shi, haka nan Imam al-Haythami a cikin Majma'u al-Zawaid shi ma ya fitar da shi, haka nan Imam al-Tabarani, Imam al-Mundhiri a cikin ترغيب والترهيب ناسا عدس بتدش. وذهب عبد الله بن عمرو إلى أن الخمر إلى أن الخمر أكبر الكبائر. وبن صحابي عبد الله بن عمرو أن أسأل لك أرام سيردا. شيا تفأك أنت واجيا إتتي ما في جرمان زنبيجا بعدها. وأن شيني فتورد عبد الله بن عمرو أن أسأك بيروا. أنك تنبيش أتكلم فبكا. وأن لي بيني يفكو وأن لي في جرما تنقولوا له زيتي ما كشنجيا. Saboda duk mutumin da ya sha giya komai zai iya yi, to shi sa sai ya dauke shi ya sashi a cikin babban laifi, kuma kamar yadda Bawashe ne yake faɗa khamr wal laifi, ko ai haka take dama, wa hiya bila raibin umul khaba'is, yace lalle kuwa ita giya ko shakka babu uwar laifuffuka ce gaba daya, wa qad lu'ina sharibuha fi ghairi hadithin, mal yace kuma an tsinewa Allah an ci ma'abocin shan giya fi ghairi hadithin, a cikin hadisi ba daya ba ba biyu ba, shine fi ghairi hadithin, da annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe tashiwa ya tashi kwashewa giya albarka, to duk wanda yake da alaka da ita bai sha da dadi ba, annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ya tsine wa ita giyar kanta, ya tsine wa mai shanta, ya tsine wa mai saida ita, ya tsine wa mai tatsa ta, ya tsine wa wanda ake tatsawa din, ya tsine mai dakwanta ya dauke ta a mota kai ta wajen, ya tsine wa inda ake dauka guda goma, annabi ya tsine a cikin hadisi daya, Allah ya kiyaye, saboda Allah ya mutun zai da tsino annabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi haka annabi in kuwa tattara su mutun goma ce la'anallahu al-khamra wa sharibaha wa saqiha, haka annabi ya rinka jero su mutun goma sai da ya tsine masa albarka, saboda ka duk wanda yake da alaka da giya ko dillalin giya ko wanda yake daukar gero ko dawa ya san giya za a iya kai gidan giya je ya siyar, shi ma dafa ya shiga ciki ba, ya shiga ciki, ka san akwai wadanda gidajen giya suna zuwa su hada su tattara musu dawa su rinka sai musu, kuma sun san gidajen giya ne, saboda suna sai a farashi mai kyau sai siyar musu, to shi ma wannan ya shiga ciki, eh at-ta'awun ni 'ala al-ithmi wal-udwan, taimakekeniya ne wajen saban Allah da kuma ƙetare iyaka, to shi sa mallaye ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsine wa mai shan giyar ita giyar hadisin da ba guda ɗaya ba, mallaye ce an ibn Umar qala, an karbo wannan hadisi wa an ibn Amru, an karbo da wannan hadisi da Abdullahi dan Amru dan As, Allah ya kara masa yarda, qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace kullu muskirin khamrun, dukkan abin da zai sa maye khamrun sunan sa giya, duk wani abin da ka san idan aka shashi maye ne sunan sa giya, saboda ka duk kayan shaye-shaye da ƴan shaye-shaye suke sha giya suke sha, eh giya suke sha, mutumin da ya sha sholusho da mutumin da ya sha fetir da mutumin da ya sha bula da mutumin da ya sha koken da mutumin da ya sha benelin da mutumin da ya sha totalin da mutumin da ya sha kaza duk waɗannan abubuwan duk giya suka sha saboda idan an tashi za a yi hukuncin giya daidai za a yi musu saboda kaida wannan hadisi kullu muskirin duk abin da zai sa maye ya juyar da hankali khamrun khabar mubtada din kenan giya ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa kullu khabrin haramun ita ko dukkan giya dukkan abin da ke sa maye haramun ne wa man shariba al-khamra fi dunya wanda duk ya sha giya a duniya wa mata wa lam yatub minha ya mutu bai tuba daga shan giya ba wa huwa mudminuha yana mai cakuɗeɗeniya da ita yana mai shanta ya bar duniya ba ana nufi lokacin da yake shanta ya mutu ba a'a lokacin da ya mutu bai tuba daga shan giya ba mai yiwa yana buri ma idan ya tashi daga rashin lafiyar da yake yi ya je ya sha giya mai yiwa yana buri idan ya gama abin da yake kafin mala'ika mutuwa ya dirar masa ya je ya sha giya ya mutu a wannan yanayi lam yashrabaha fil akhirati annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi yace to ba zai sha giyan lahira ba to wannan ko da ya shiga aljanna kenan ko da ya shiga aljanna ba zai sha giyan lahira ba akwai giya a lahira shi yasa inda mutum zai hakuri zai sha ta lahira da shikenan ita ba ta da daci ba ta da wari ba ta sa maye kuma duk babu masalul jannati allati وإذا المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعم وأنهار من خمر لذة التي أكوي قورما كوي تجي أماجي اللذة من زاكي كون سأل لذة شيني زاكيكو اللذيذ كينا زاكيني دي إتا زاكيني دي إتا أما جي الدنيا متنجينا شانا رفع إدو ينا باتري تنا لالا تحنتا تلالا تاو متن كاين سكينسا me amfanin wannan abu wato kayan mayan nan dukan su idan ka kalle su sai ka tabbatar lallai shedan yayi aiki yanzu me abin dadi a ciki duk wani kayan maye ka kalle shi da kyau me abin dadi a cikin shan sa wallahi babu yanzu kalli masu shan wiwi mutun yana sha yana kona yana ta haka me abin dadi a ciki hayaki yana abin nan din mutun kalmar shan kwaya mutum ya sha kwaya ya kwana uku ba a cikin hayyacin sa ba akwai a kurkura eh shi ma a kurkuran na yan uwa a guje shi ma ɗaya daga cikin kayan maye ne a kurkura a bisa binciken da ne a kansa don tun yan kwanakin baya akwai wanda suke magana akan akurkura sai na ce musu to ni ba zan yi magana akan akurkura ba sai na yi bincike akan sa dan malaman usul fiqh suna cewa al hukmu an shay'i far'un an tasawwirihi shine duk lokacin da zaka yi hukunci akan abu to yana nuna ka san shi kenan ba haka bane to shi yasa nace ba zan magana akan sa ba sai na san shi bisa binciken da ne akan akurkura kayan maye ne so duk abin da mutum zai sha kaga mutum yana jijjiga mutum yana jijjiga shi ba saboda Allah na'am faduwa ake so sai an nuna min wani dattijo a waya da aka bashi an ce wato aka in ya sha za a bashi ko nawa ne wala dattijo ne raka kurkurawa karshe da rarrafe shi ga cikin gidansa ana ta zuba masa ruwa wallah kamar zai mutu dattijo ne ba saboda mugunta wasu bare suka bashi suka ce masa baba indai ka kurkura wannan minti biyar a bakinka ko dubu nawa suka ja su bashi Allah sarki baba ina ji bashi da kuɗi a lokacin wallahi karba abin nan in ka ganshi sai ka tausaya masa wallahi kamar zai mutu yana shaka ana tazuba masa ruwa saboda Allah wannan abin hankali ne yadda labarin yake zo mu an ce har mutuwa ake idan aka rashin sa har mutuwa ake kuma shi ma kaga abin take cin kaga wannan abin wallahi da yawa daga cikin matasan mutanen suna ta shan a kurkura an ce akwai na ruwa akwai na gari duka Allah ya shirye da mu wato abubuwan ne sai ka rasa ya ake suke shigowa cikin al'umma kuma me yasa al'umma suke saurin karbar abin da yake mara kyau ne me yasa da abu mara kyau ya zo al'umma mu sai ai ya kamata ko da zaka amfani da abu ka tantance menene ingancin sa amma da abu ya zo kawai sai ka karba ka fara amfani da shi saboda Allah abinda zai halaka ka yanzu idan mutun ya sha a kurkura ya mutu dan Allah me zai je ga Allah madaukin sarki me sai ga Allah so da ka yan uwa a guje shi nam eh wasu ana ce musu magani ne haka wani ya ga mu yace wani nam to yake zama kayan mai yanzu to kaji eh abinda Malam Amir yace shine idan mutum ya fara kurkurawa da kaji kanka ya fara abu sai ka me to kaga duk abinda ma za a ce in ka fara kurkura kanka ya fara abu wannan ne irin magani ne saboda Allah wani irin magani ne ni dai ina gani inda a ce ma'aikatar lafiya za ta ji shawara ta gaskiya da ta kama duk wani mai sai da kurkura Allah dan wannan poison ake ba mutane kawai duk mutumin da aka ganshi na sai da wannan abin a kama shi yawwa to alhamdulillah yayi kyau alhamdulillah abin yazo akan gaba yayi daidai yadda aka ga mutum yana sai da mutum bai sai ya fito fili yana sai da wiwi ko giya ba shi ma a sa doka akan sa me ya amfani sa Allah ya shiri mutanen mu wallahi abin sai ka ga me ya abin dadi dan Allah duk kayan dadi ranan na faɗa na ce duk wani abin da Allah madaukin sarki haramta akwai wani abin da ya fi shi dadi da Allah ya halatta kuma duk kayan dadi saboda Allah sai ka in ma kurkurwa ne kai ka je ka azraka kurkurwa bakin ka zuban mana balla da ka samu ba in dole shiga kurkurwa din eh sai ka dauki ruwa ka zuba a bakin ka ka kurkura ka zubar ke sau uku ya ishe ka ka shaka ruwa ka tashi ka samu lada ko ba sallah ka baka alula tsari ne kariya ne duk lokacin da mutun ya alula kariya ce kai ba ma kariya bace lada ne yana jawo mutun shiga aljanna haka annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ga wani sahabi yace masa naji karar takun takalmin ka a gaba na a gidan aljanna me kake yi annabi ya ji karar takun takalmin sa a gaban sa sai ce shi baya zama sai da alula ai ida saki nan baya zama sai kuma duk lokacin da alula zai yi kokari na fala raka abi da ita kaga ai falala ce annabi ya ce idan mutum zai kwanta yayi alula Allah madaukakin sarki zai sa masa mala'ika tsakanin fatarsa da gangan jikin sa ana gadin sa har gari ya waye alkhairi ce ga inda zaka kurkura baki mai hujja mutum ya je kurkura abinda zai kashe shi Allah ya kiyaye mu Allah ya shirye da mu gaba daya na'am 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 su suke sowa to kaga wannan shine babban matsalar da muke ciki kenan yan uwa yanzu in ka kalla kayan maye da yake shigowa Kano ka kalla su waye suke shigo da shi ka je ka bincike da kyau ba sai ka fada nan ba amma ka je ka bincike ka gani idan ana so a hana shigo da kayan maye Kano dan Allah yan uwa za a iya ko za a iya ba amma ka je ka bincika ka ga su waye suke shigo da shi su waye suke da hannu wajen shigo da shi za ka sun ci sun ta da kai bayan inyamuri bai isa ya shigo abu da ya shigo da abu Kano shi kadai ba sa hannun manya wallahi ba haka bane tunda Kano ce nan ba Enugu bace inda kaga ya shigo da shi Kano to wallahi akwai sa hannun wanda ya isa akwai sa hannun wanda ya isa to matsalar kenan akwai mutanen da suke su a dokar Najeriya Ababdilo ne su eh su Ababdilo ne su sun fi karfin doka suna saman doka ba abinda za a yi musu in kaga doka tana aiki ana zuwa a kama wannan a bincike wannan to mu ne talakawa amma su duk abinda zasu yi su babu komai wannan kuma sai a ga musu inna rabbaka labil mirsad eh shine kawai Allah madaukakin sarki ya samu dace mallai yace ina muke ne na'am a duk wanda ya sha giya a duniya bai sha ta a lahira ba yawwa muslim ya fitar da wannan hadisi warawa muslimun an jabir radiyallahu anhu qala imam muslim ya fitar da hadisi daga jabir dan abdullahi al-ansari Allah kara masa yarda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna ala allahi ahdan haqiqa akwai alqawari akan Allah madaukakin sarki da yayi wa kansa da kansa liman shariba al-muskira ga duk wanda ya sha abin da zai sa shi maye ayyasqiyahu Allahu min tinatil khabal da Allah madaukakin sarki zai shayar da shi wani irin tabo na halaka na shari shine qinatul khabal kila sai sabai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah wa ma qinatul khabal wannan qinatul khabal inda muka fada ka fada ba mu gane shi ba me ake nufi da shi kala sai annabi irada amince sai tabbata a gare shi sai araqu araqu ahli an-nari aw usaratu ahli an-nari shine gumi da datti da kazanta irin na yan wuta shine usaratu ahli an-nar irin datti ruwan kurji da ruwan ciyo da irin amai irin waɗannan abubuwa da suke fitowa daga jikin dan wuta idan azaba tayi azaba shi za a tattara a rinka shayar da wanda ya sha giya a duniya haƙƙi ne Allah madaukakin sarki ya dauka sa alƙawari sai yayi haka duk mutumin da ya sha kayan maye idan aka sa shi a wuta irin wannan ruwan za a rinka bashi ba kuma ruwa ne ordinary ba tafasasshe tafasa kuma ba irin tafasar tukunyar duniya ba tafasa irin tafasar wutar lahira za a shayar da shi mutum yana sha hanjinsa yana karkatsewa mutum yana sha hanjinsa yana daddarewa yana karkatsewa saboda zafin ruwan to irin wannan za a rinka bashi kaga ko ba komai ma a ce kawai irin wannan dagwalon za a ba mutum ya sha ai kaskancin ya kai kaskanci to duk mutumin da ya sha kayan maye a duniya bai tuba ba shine ga aidari bai tuba ba ya mutu a haka to Allah madaukakin sarki zai masa haka wannan hadisi ɗan uwa Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad nasa haka nan Imam Muslim da Imam An-Nasa'i duk sun fitar da shi kaidan malaman hadisi ɗan uwa idan Imam Al-Bukhari ko Muslim suka fito suka rawaito da hadisi su ake fara gabatarwa kamar wani daga cikin malamai to amma malan da yayi a takhrijin wannan littafi za ku ga idan zan gabatar ina fara gabatar da Imam Ahmad sannan Imam Muslim shi yana fara gabatar da Ahmad da kamar Imam Muslim ko Imam Al-Bukhari me yasa saboda Imam Ahmad yana gaban su a shekaru ina fata an fahimta Imam Ahmad yana gaban su a shekaru amma ta fuskar ingancin hadisai hadisin Bukhari da Muslim ya fi hadisin Imam Ahmad mai inganci ina fata an fahimta yawa saboda kada wani masanin hadisin yaji ina gabatar da Imam Muslim Imam Ahmad akan Imam Muslim yace an yi abin da ba daidai ba haka malam mai takhrij yake kawo wannan shine kaida Allah ya samu dace amin wa fi sahihaini anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ya zo a cikin Bukhari da Muslim haqiqa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace man shariba al-khamra fi dunya wanda ya sha giya a duniya يحرمها في الآخرة ذا أهرمتا مسئتا الاهرة بزي شاتا الاهرة بدك ينا أرفع فوق لنشان حديث وانا حديث ما بخاري مسلم سكا وريتوشي دا حديث عبد الله عمر الله قال ما سير دا ما ليتي ذكر أن مدمن الخمر كعابد وثني أنبتم بياني أكن تيوا مدمن الخمر أنك تيوا مدمن شيني وان دي اللي وزن تيجيا كودي وشي yana yawan shan ta me shan giya wanda ta zama masa jiki ya zama addicted da ita to shi ake cewa mudmin al-idman shine addiction al-idman shine addiction mutun ya kasance ko da yaushe in bai sha kayan maye ba ya jin dadi akwai waɗanda a ɗabi'ar su a rayuwar su idan ba su samu kayan maye sun sha ba bacci ma ba sa yi wallahi yan uwa ba sa jin dadi yadda ka san ba kai abinci ba baka ci abinci ba haka suke ji an ba sa sha kayan maye ba kaga abin ya kai inda ya kai to duk wanda ya kasance haka ne irin sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ya ce ba za su shiga aljanna ba mala yace ambatan wanda duk ya kasance dabi'ar sa haka ne ka abidi wafin zai kasance kamar mai bautar gunki ne rawahu al-imamu ahmad fi musnadihi min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu imam ahmad ya fitar da hadisi a cikin musnad nasa daga hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من ذن الله إرادة أمن تسأر تبتع غريش يتي مدمن الخمر ميشن جيا كعابد وفن كميم بوتوق ما كان بأنا نفي وزن حكون تبا شن جيا ينقوى كبيرة من الكبائر شيكما بوتوق ما كان شركة كافر تيني فتارك مسلين تيني نفات أنغاني ينقوى saboda haka ba ana nufi wajen hukunci ba in wajen hukunci ne da bambanci wannan musulmi ne wannan kuma ba musulmi bane duk yadda mutum yake yana shan giya in dai akwai imani a cikin zuciyarsa ya mutu a matsayin musulmi sai dai ya mutu a matsayin musulmi mai sabo haka ne amma sharka fa mutum yana yin ta sau daya yana bauta gunki yayi me ya fita addinin musulunci. Allah subhanahu wata'ala ya samu dace. Wannan hadisi bai inganta ba. Imam Ahmad ya fitar da shi, Imam Tabarani, Imam Al-Bazzar, Imam Al-Albani ya da'afa shi a cikin Da'iful Jami, ko matanin sa ma bai kai labari ba gaskiya. Zikru anna mudmin al-khamri idha mata wa lam yatub la yadkhulul jannata. Ambatan bayani akan cewa duk mai shan giya wanda ya lazimce ta idan ya mutu bai tuba ba ba shi ga aljanna. Rawan nasa'i min hadisi ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala. Imam an-Nasa'i Allah ya masa rahama ya rawaito hadisi daga Abdullah dan Umar, Allah ya kara masa yarda, yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala. Hakika annabi tsira da aminci sai ya tabbata a gare shi, yace la yadkhulul jannata aqun, ba zai shiga aljanna ba mai saba wa iyayensa. Shine al-aqu, daga al-uququ ne, shine saba wa iyaye. Duk mutumin da ke saba iyayensa ba zai shiga aljanna ba. Wala mudminu khamrin, haka nan duk mutumin da ya lazimci shan giya ko shan kayan maye shi ma ba shiga aljanna. Wannan hadisi uwa ingantacce ne. Imam Muslim, Imam Ahmad ya fitar da shi, haka nan Imam An-Nasa'i, Imam Tahawi a cikin Mushkil al-Athar shi ma ya fitar da shi. Malam Albani ya inganta shi. Wa fi riwayatin, wata riwaya kuma cewa ta salafatun, wasu dangin mutane guda uku, qad harrama Allahu alaihimul jannata, Allah madaukakin sarki ya haramta musu shiga aljanna. Ga su kamar haka. Na farko mudminul khamri, mai shan giya ko mai shan kayan maye. Na fi so na rinka cewa mai shan kayan maye, dan kawai wani ya dauka cewa shi baya shan giya, sholusho yake sha ko bainilin yake sha, shi babu shi a ciki. Eh, shi sa nake cewa al-khamr a matsayin mai kayan maye kawai sun shiga ciki. Wal-aqu li walidayhi, da mai saba wa iyayensa shi ma ba zai shiga aljanna ba. Wad-dayus, da kuma dayusi. Waye da yusi? Wa huwa alladhi yuqirru su'a fi ahlihi, wanda yake tabbatar da mummunan abu a cikin iyalinsa. Da yusi shine karan jahannama. Allah kiyaye. Wanda baya kishin iyalinsa kenan. Baya kishin matarsa. Kowa zai hulɗa da ita ba ruwansa. Ba ruwansa matarsa ta hulɗa da wani yazo ba ruwansa. Irin sa ne zaka ga matansa suna da abokai. Aboki fa a addinin musulunci wallahi babu wata mu'amala da take da suna abota tsakanin namiji da mace, babu ita ƙarya ne. Saboda haka musamman matasa su ji, sai yaro ya ce ai friend ina ce, ina aka da samu wani friend namiji da mace, ka je ka samu friend kato irin ka namiji. Amma mace ta je ta samu kawa mace mace irin ta. Duk wanda zai ce mace kawarsa ce, to wallahi wannan fasikanci ne. Namiji ba yin kawa da mace, mace ba ta yin kawa da namiji. Babu wannan a cikin addinin musulunci, ba a san wannan tsarin ba. Abinda aka sani shine idan mace yar uwarka ce to shikenan, wannan sai ku yi zumunci na ƴan'uwantaka. Idan ba yar uwarka bace, ajnabiya ka ce to nesa nesa. Ƴan uwa an fahimta ai? Wannan shine abinda yake daidai, nesa nesa. Idan kuna da wata mutunci, abu na mutunci a gaisa assalamu alaikum, ina gajiya shikenan, te gaba kai gaba. Ballantana kuma mata aure fa, ballantana mata aure, ka ji an ce mata aure ai wane, abokinta ne, abokin aikinta ne. Akwai wanda fa mata aure ce wajen aikinsa ɗaya, sai ya biyo ta wajenta ya ɗauke ta a motar sun ta wajen aiki. Dan Allah, ina mijinta? Dan Allah. Irin wannan shine da yusancin ai, shine da yusancin. Na taɓa baku labari, wani yake ban labari ya ce wata abokiyar aikinsa ta zo da mijinta a cikin mota, sai ta sa aka kira su za su dan yi magana, za ta dan bashi uzuri. Mijin kawai sai ya fita daga cikin mota ya ce bismillah, mada bismillah, ku shiga. Shi ya koma can gefe, irin ba zai ji sirrin su ba. Matar su ta aure fa, waye shi wancan ɗaya zo su shiga a rufe kofa daga shi, sai matar su a cikin mota suna tattaunawa. Saboda Allah, ai fitowa kai ka ce aka raba kallawa ga sakonta, ita kuma tana ciki, ka ga mai sakonta, ka koma cikin mota ka zama ta ku tafi. Amma wai shi na irin ba ruwansa, shi social ne, shi social na wuta. Babu wannan gaya muku abin da yake na zahiri, babu wannan a cikin addinin musulunci wallahi. abinda shari'a ta tsara shine namiji idan ya aure mace yayi kishinta kada ya bari wani namiji ya fije kusa da ita ta sace shi kadai shine abinda shari'a ta tsara amma ka duba yanzu yadda abubuwan suke saboda Allah ɗan uwa kaji an ce wani yazo wai abokin business din mata kane wai yazo ya shiga ciki suna hira wani yake ban labari wai makocinsa ne yake ga masa cewa matarsa wai abokin business din ta irin business din da ake online za ta zo gidansa ta shiga ciki zai zo gidanta ya shiga ciki su yi minti 40 awa daya a ciki wai abokin business ne shi mijin yake ban labari makocinsa ne ya ga masa nace kai wannan mataki ka dauka ce wasu yake sai ya samu gaba zai mata magana to Allah ya kawo gabar zaka ce ba sai saboda Allah yazo wannan yana bukatar sai mai shawara tsakani da Allah me yasa ya kawo min maganar saboda abin yana damu su baya so ba haka bane mutum ya shiga cikin ka gidanka na aure daga shi sai matarka ka ce sai ka samu gaba saboda Allah Allah dai ya kawo da bacin rana kawai yan uwa wannan shine da Yusi wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ba zai shiga aljanna ba Allah ya kyauta Allah madaukakin sarki ya samu aljanna sai mu dakata anan mu ma insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am akwai na'am ko anguri yake ko menene to gaskiya ni anguri ban san shi ba ban sani ba ko menene abin da yasa ake amfani da shi maganin menene anguriya eh ban sani ba a cikin uwa ko akwai wanda ya san me amfanin anguriya me yasa ake amfani da shi angur ko yawa shi wanda ake shaba ta a cikin wannan anguru to shi ma kaje yana da irin wannan matsalar har haukatawa yake idan abin da yake da irin wannan abin kawai a guje shi shine abin da ya kamata Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله